بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يقص غير المسلمين دونهم، ولا يقص طائفة من الأمة، لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانا وخسرانا مبينا. ولذلك من ابتدع في أصول الدين بدعة جليلة أصابه من ذلك أشد مما يصيب من أخطأ في أمر دقيق أو أذنب فيه. والنفوس لهجة بمعرفة محاسنها ومساوئ بينها. وأما العالم العاجل فلا يقول إلا الحق ولا يتبع إلا إياه. ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وأئمة أهل بيته مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين وابنه الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباكر وابنه الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق شيخ علماء الأمة ومثل مالك بن أنس والثوري وطبقتهما وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا في أصول دينهم وجماع شريعتهم. ووجد في ذلك ما يشغله وما يغنيه أما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف ممن ينتسب لعداوة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبخسهم حقوقهم ويؤذيهم، أو ممن يغلو فيهم غير الحق ويفتري عليهم الكذب ويبخس السابقين والفائعين حقوقهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata garin Laraba 14 ga watan Jumada Tsani, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432, wanda kuma ya zo daidai 17 ga watan 5 miladiya ta 2011. A wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ta ila ahli al-Iraq, majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, musamman ma mabiya addinin Shi'a, wanda wannan shine darasin mu na 29 a jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci mai albarka, kuma wannan shine na 143. Idan ba a manta ba, Ibn Taymiyyah yana magana akan fassar ayan nan da Allah madaukakin sarki yake cewa: inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Ayar da take magana akan amanar da Allah madaukakin sarki ya bujuro ta ga sammai da ƙasa da duwar watsu, amma sai suka ɗauka, suka iyarda su ɗauka, suka ji zuwa kansu tsoro. Ɗan Adam ya ce ya ji ya gani, ya ɗauki wannan amana. Allah ya ce innahu, lalle shi ɗan Adam ya kasance zaluman jahula, mai yawan zalunci ne, mai yawan jahilci. To shi ne malai yake cewa: walihaza sara ma wasafa Allahu bihi al-insana la yakhussu ghayra al-muslimina dunahum ولا يخص طائفة من الأمة. لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانا وقصرانا مبينا. ما لن يتي ولهذا ثبوت هكني صار ما وصف الله به الإنسان في أبند ألا يوصفت عن أدم دشي وتنزالنشي دجاهلشي لا يخص غير المسلمين ba ya keɓanci waɗanda ba musulmi ba ne kaɗai dunahun banda musulmi, wato ya haɗa da musulmi da wanda ba musulmi ba duka. Wala ya khusu ɗa'ifatan min al'umma, ba ya keɓanci wani ɓangare na al'umma ba ne ko wata jama'a daga cikin al'umma. Lakin ghairul muslimina, ko lakin na ghairul muslimina asabahum zalika fi usulil iman, sai dai waɗanda ba musulmi ba wannan jahilcin da zalincin ya same su ne ta ɓangaren wato shika-shikan imani. Allati sara jahluhum wa zulmuhum fiha kufranan wa kusranan mubina, wanda jahilcin su da zalincin su a cikin shika-shikan imani ya zama kafirci, ya zama hasara mabayyaniya. Walidhalika man ibtada'a fi usulid-din bid'atan jalila, malan yace saboda haka duk wani wanda ya kirkiro wata babbar bid'a a addini أصابه من ذلك أشد مما يصيب من أخطأ في أمر دقيق أو أذنب فيه. سيذن أبن ذي ساميشي نذالنشي لجاهلشي عدديل ونم بدأ ببدأ كلكلو يا فسأنني سمد أبن ذي سامو وأن كس كل يي أشتم وانا الأمر من الزرفي قوكما يزنبي أكنسا. والنفوس لهجة بمعرفة محاسنها, سيدي زكاتا wato har kullun suna wato kwadayi da hankoran sanin abin da yake wato kyawawan dabi'u ne da sifofi nasu, wal masawi ghairiha, suna kuma hankoran sanin miyagun dabi'u na waninsu. Wa ammal alimu al adilu, amma mutumin da yake malami mai adalci, fala yaqulu illa al haqq, to baya fadar wata magana sai gaskiya. ولا يتبع الا اياه, بايا بون wata magana sai abin da yake gaskiya. ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, saboda haka wanda yake bibiyar tabbatacciyar ruwaya da aka ruwaito daga annabi صلى الله عليه وسلم, wa khulafaihi, da wacce aka ruwaito daga halifofinsa, wa ashabihi, da sahabbansa, wa a'immati ahli baitihi, da limaman ahalin gidansa, مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين, كبر الإمام علي بن الحسين وندعك مشلق بيد زين العابدين, وابنه دلنسى الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر, وابنه دلنسى الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق شيخ علماء الأمة, وندشين الشيخ ما لمن ون الأمة, ومثل مالك بن أنس, da misalin Maliku dan Anas, wa Thauri, da Thauri, wa tabaqatihima, da waɗanda suke a ajinsu, wajada zalika jami'ahu muttafiqan, zai ga dukkan waɗannan ruwayoyi sun haɗu da juna, mujtami'an, sun tattaru akan ma'ana ɗaya, fi usuli dinihim, cikin abin da ya shafi shika-shikan addininsu, wa jima'i shari'atihim, da abin da yake ya tattari shari'ar su, wato hukunce-hukuncen shari'ar su. A nan Ibn Taymiyyah da farko yana so ya nuna cewa ayacin da muka karanta da farko, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, da inda Allah yake faɗa a ƙarshen ta, innahu, wato shi mutun, kana zaluman jahula, ba wai ta keɓanta da wanda ba musulmi ba kawai. Kada ka zaci nan ana nufin wanda ba musulmi ba shine zaluman jahula, a'a, ayar ta kunshi wanda ba musulmi ba, ta kunshi musulmi, ba ta keɓanci wasu ɗa'ifa ba banda wasu. Ayar tana magana ne akan jinsin ɗan adam gaba ɗaya, sai ya sa muka ce jinsin ɗan adam yakan nisanci zalunci gwargwadon irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa a zuciya na imani, wato gwargwadon yadda imaninsa yake a zuciya, gwargwadon yadda zai nisanci zalunci, sannan yana nisantar jahilci gwargwadon irin abin da ya sani na shari'ar Allah, gwargwadon ilimin da yake da shi na alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da haka gwargwadon yadda yake jahiltar haqa'iqul iman, gwargwadon yadda wannan zalincin yake ƙara kauri a cikin zuciyarsa. Haka nan gurgudan yadda yake jahiltar abinda Allah ya saukar a Al-Qur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, gurgudan yadda wannan jahilcin yake ƙara kauri a zuciyarsa. Don haka wannan ayar ta kunshi dukkan jinsin dan Adam, kowane jinsin dan Adam sai yayi fafutuka dan ya ga ya raba kansa da waɗannan sifofi guda biyu, ko alal aqalla ya rage kaifin waɗannan sifofi guda biyu daga zuciyarsa, ya rage zalunci, ya rage kuma jahilci. To shine mala yace wannan aya ta kunshi musulmi, ta kunshi wanda ba musulmi ba, ta kunshi dukkanin tsawaif, sai gurgudan yadda mutum yake ya kusanci shari'a sannan ya aiki da ita gurgudan yadda zai kubuta daga waɗannan sifofi. Sai dai wannan sifa ta zalunci da jahilci ta fi yawa tattare da waɗanda ba musulmi ba, ta fi yawa, ta fi girma, ta fi kauri game da waɗanda ba musulmi ba, saboda jahilcinsu da zalincinsu ya ta'allaka ne da usuli imani, saboda sun samu wannan jahilci, sun samu wannan zalunci cikin abin da ya shafi imaninsu ne gaba ɗaya, cikin abin da ya shafi tushen imanin gaba ɗaya, abin da ya shafi sanin Allah, abin da ya shafi sanin risalat, saƙonni da Ubangiji ya aiko manzanni da shi, abin da ya shafi imaninsu da ranar lahira da kuma kiyayewarsu ga shari'ar annabawansu. Don haka sai ya zamana zalincinsu da jahilcinsu sai ya zama kafirci ne, zalincinsu da jahilcinsu su sai ya zama kafirci ne, saɓanin wanda yake musulmi, shi zalincinsa da jahilcinsa ba za ka sifanta shi da kafirci ba. Amma wanda yake ba musulmi ba, zalincinsa da jahilcinsa da Allah ya faɗa, shi nashi na kafirci ne, saboda girman abin da ya yi zalincin a cikinsa, saboda girman abin da ya jahilta. Don haka kowanne yana da gwargwadon nashi, kowanne yana da gwargwadon sifarsa ta zalunci da jahilci, gwargwadon yadda ya kusanci Ubangiji ko ya san shari'arsa. Sina shi yasa yace wa lidhalika man ibtada'a fi usulid din bid'atan jalilatan asabahu min zalika ashadd mimma yusibu man akhta'a fi amri daqiqin aw aznaba fihi. Shi yasa mutumin da ya kirkiri bid'a babba, bid'a da take da alaka da aqida kai tsaye, ya dora al'umma akan ta, kamar bid'ar wato bid'ar tashayyu, musamman at-tashayyu al-ghali, shi an ci na kafirta sahabbai, shi an ci na kafirta Abubakar da Umar da baran da su, shi an ci da ya wato ya kunshi zagin magabata na ƙwarai sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, babu shakka wannan ba karamar bid'a bace. Haka nan wanda ya kirkiri wato bid'a ta rushe sunayen Allah da sifofinsa gaba daya, kamar bid'atul Jaham ibn Safwan, bid'at da Jaham ibn Safwan ya kirkiro ta cewa Ubangiji madaukakin sarki bai sifanta da wata sifa ba, da bankara ayoyin Allah da lalata ma'anarsu da gangan, babu shakka wannan ba karamar bid'a bace. Don haka wanda duk ya kirkiri babbar bid'a, to zalincinsa da jahilcinsa ya fi tsanani sama da wanda za a ce wani kuskure yayi a cikin wani al'amari wanda yake da daqiq, wato wani al'amari ne wanda yake mai zurfi. Shi yasa wato a shari'a ake bambanci tsakanin wanda zai yi inkarin abin da yake ma'lumun fi din bi darura, wanda da zarar ka zama musulmi to ka san da wannan, tun ma baka zama musulmi ba ka san wannan abu, haka yake a musulunci. Kamar misali salloli biyar da muke yi, ko mutum bai musulunta ba ya san da waɗannan salloli biyar, ya san musulmi suna yin sallah. To idan ya zo ya yi inkarin wajabcin salloli, ya ce sallolin nan ba dalle a yi su ba, ba wajibai ba ne, ko kuma a'a ba wajibai ba ne a kan kowa, ko akwai wanda ana iya sarayen musu da dukkan sallolin nan su ba sai sun yi ba, kaga wannan ya yi inkarin abin da ke ma'lum fi din bid darura, wannan kaf'an wato ya bar musulunci. Ba da za a yi ka iya dawo da shi da cikin musulmi, ka iya dawo da shi cikin musulunci har sai ya yadda da wajabcin sallah. Kamar ya ce bai yadda da wajabcin azumi ba na Ramadan, ma'lumin fi din bid darura. Kamar ya ce bai yadda da wajabcin zakka ba, ko bai yadda da wajabcin hajji ba, waɗannan duk abubuwa ne ma'lumin fi din bid darura. a addini dole ka san da waɗannan in kai inkarin ɗaya daga cikin wajibcin ɗaya daga cikin wannan mutum ya kafirta to kaga waɗannan abubuwa ne manya manya kuma sanannu akwai abubuwa wanda watakila sai mutum yayi zurfin karatu ko kuma a'a sai ya zauna tare da waɗanda suka yi karatu akan wannan bangare sannan ya sani ba mamaki yayi inkarin wasu abubuwa da sun tabbata a sunna amma saboda shubuha ko saboda karancin karatu ko saboda wasu dalilai da suke waye shi sai ya inkarin su kamar wanda misali zai yi inkarin misali haramcin isbali yace isbali wato ka saki tufarka tana jan kasa ba wani abu duk da cewa sunna ta hana amma shi yana ganin ba komai bane ba damuwa za a iya yi a ja masa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake nuna cewa uzratul mu'min ila nisfi saq wa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar a ja masa yace wannan ana nufin idan yana yi da girman kai amma wanda ba da girman kai yake yi ba wani abu to kaga wanda wani abu ne wanda sai ka dade kana yi wa mutum bayani kafin ya fahimta kaga inkarin sa anan ba zai kai shi zuwa ga kafirci ba sannan kuma laifin sa bai kai laifin wanda ya kirkiro manyan bid'o'in can ba ko yake cikin waɗancan bid'o'i ko bid'ar waɗanda za su ce kowa Allah ne ko komai Allah ne ko kana iya zama Allah ko kana iya ganin Allah a nan duniya kaga duk waɗanda manya-manyan bid'o'i ne bid'o'in su halal su Ibn Arabi manya-manyan bid'o'i ne ba daidai suke da wanda zai kirkiro wata bid'a a zikiri ba wato ya rika yin wani zikiri wanda ba sunna ta zo da shi ba ko ya rika yin bid'a irin ta maulidi misali kaga mai bid'ar maulidi ba za ka daidaita shi da wanda yake bid'ar kowa Allah bane dukkanin su bid'o'i ne amma waccan bid'ar ashad tunda waccan bid'ar kafirci ce amma wannan ba za ka kira shi kafirci ba gayatu ma fil amri ka ce wannan bid'a ce wacce wato mai yin ta yana da laifi matukar ya san abin da yake yi saboda haka ita kanta bid'a din hawa-hawa ce bid'atul jahmiya ashad min bid'atul murji'a akwai bid'ar murji'awa allazina yurji'una al'amal an musamma al-iman masu cewa ayyuka ba sa shiga cikin wato ma'anar imani ba a shigar da ayyuka a cikin imani wato kana iya zama mumini ko da baka kowane irin aiki matukar ka yadda da Allah ka san shi wannan irja'a ne duk da sun yadda cewa in kai ka ki yin aikin da aka wajabta maka kai laifi amma dai ba za a cire maka sunan imanin ba wato ba zai tasiri abubuwan ba zai tasiri a sunan imanin ba ba za a ce imanin ka ya ragu ba kaga wannan bid'a ce malamai sun yaki wannan amma ba za ka hada shi da bid'ar wanda zai rika korewa Allah dukan sifofinsa ba kamar bid'ar Jahm ibn Safwan yace Allah bai sifantu da kowace irin sifa ba kaga wannan bid'a ta fi girma dukkanin su sun yi tarayya a sunan bid'a domin wani abu ne da bai tabbata ba a cikin alkur'ani da sunna amma wata bid'ar ta fi wata shi yasa akwai wani mutum da ake kira Ibrahim ibn Qahman ɗaya ne daga cikin manyan malamai na hadisi mutumin Khurasana ne a Khurasan akwai jahamiyya da yawa masu aqidar Jahm ibn Safwan waɗanda suke korewa Allah sifofinsa gaba ɗaya suke cewa Allah zati ne ba ya da sifa akwai su a Khurasan shi wannan malami Ibrahim ibn Qahman shi kuma yana da bid'atul irja wato bid'ar da take raba tsakanin aiki da imani kaga shi ma yana da wani abu na bid'a a gurin magabata duk sunan su bid'a amma bid'ar Jahm ibn Safwan babu shakka ta fi tsanani ta fi kauri domin bid'a ce da take bayuwa zuwa ga kafirci domin yayin da zaka ce duk sifofin Allah ba sifofi bane kawai sunaye da suke nuna zati daya amma ba su suke nuna zati amma ba su da ma'anar sifa babu shakka wannan kore dukkan abinda alqur'ani ya zo da shi ne na sifofin Allah to wata rana Imam Ahmad kamar yadda aka san shi a tarihi mutum ne wanda ya tsayin daka ya jajirce aka yi gwagwarmaya da shi wajen tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama har ya cancanci laƙabin imam ahli sunna wal jama'a an san wannan a tarihi duk wanda yake halartar majalisai na malaman sunna ya ji irin waɗannan bayanai na irin gwagwarmaya da aka sha da imam ahmad a zamaninsa a kan bid'atul alqawli bi khalqil qur'an ba haka an san shi abin da ya shafi bid'a baya rangwame a kai to wata rana yana kwance ba yana kishin gida haka yana kwance ba shi da lafiya sai aka ambato sunan Ibrahim ibn Tahman a gaban sa. Yana jin sunansa sai ya mike zaune, duk da gashi ba shi da lafiya. Sai ake mamaki ga Ibrahim ibn Tahman yana da bid'atul irja, wato yana da wani nau'i na bid'a. Amma kuma ga Imam Ahmad ya tashi ma zaune har yana cewa la yanbaghi an yuzkara as-salihuna fayuttaka, bai dace ambaci wato mutanen kirki ba amma wani ya kwanta, wato yana gare ya mike ya zauna domin ya nuna mutane girman wannan mutum. To shine aka ce dalilin da yasa Imam Ahmad yayi haka, saboda shi wannan Ibrahim ibn Tahman a yankin sa Khurasan ya kasance malami ne mai tsanani kwarai da gaske akan su jami'a, wato yana yakar bid'ar Jaham ibn Safwan gayar yaki. To wannan ta sa Imam Ahmad ya girmama shi, duk da shi kuma yana da bid'atul irja, wanda dai ya nuna maka wato bambanci tsakanin bid'ar wata bid'a da wata bid'a. Saboda ba za ka yi wa bid'a kallo iri ɗaya ba, ka ɗauka mutumin da zai iya ya cewa wani zai zama Allah, ka daidaita shi da wanda shi kawai bid'atul maulidi yake yi, misali ko an ɗan bashi wasu zuriddai da zikirai wanda ba na sunna ba yana yi. Ba shakka dukkan wani abin da yazo ba yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi bid'a. To amma ba za ka daidaita hukuncin su ba, ka ce wannan da wannan daidai suke, babu shakka ba za ka yi wannan ba. To shi yasa Imam Ahmad Imam Ibn Taymiyyah anan yake cewa wanda ya kirkiri babbar bid'a ba zai zama daidai da wanda yake kuskure wato a cikin wani abu wanda yake mai dan zurfin fahimta ba, yana dan buƙatar nazari, yana dan buƙatar bincike. Shi yasa zamu ga da yawa daga cikin ulama'ul umma wanda muke girmama su, muke karanta littattafan su, muke tutiya da su a ko ina, suna da wani abu na tawilin wasu daga cikin sifofin Allah, kamar sifatul istiwa'i, kamar sifatul nuzul, kamar sifatul maji, suna tawilin wannan nau'i, amma ba mu gushe ba muna girmama su, saboda wannan ba daidai yake da bid'ar Jaham da ya gaba ɗaya rushe sifofin Allah ba. Su waɗannan wata shubha ta shige su, na'am akwai tasirin bid'ar Jaham a cikin tawilin, amma dai ba su yadda su kansu da abinda Jaham yake kai ba, kai ba su ma yadda da abinda Mu'tazilawa wanda sun fi Jahmiya matsantuwa, duk da wani bangare ne na Jahmiya sun fi su kusantowa zuwa ga tabbatar da wasu abubuwa na sifofin Allah. To sai kaga ba malaman sunna suna girmama waɗannan malamai irin su Imam Nawawi, irin su Al-Qadi Iyaz, zaka samu duk suna da wannan nau'i na tawilin wasu daga cikin sifofin Allah, ko kuma tafwid, ko ba su yi tawili ba su ce amma su ba za su yi magana akan ma'anarsa ba, kamar irin su Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Fama malaman al'umma ba su gushe ba, suna darajta su, suna girmama su, suna karanta littattafansu, saboda nau'in abin da suka fada a cikinsa akwai wani abu na shubha, duk da kai a gurin ahlus sunna wannan ba sunna ba ce, ya saba wa sunna. To amma su sun tashi gaba ɗaya a lokacin al'alamul islami ba abin da ake karantarwa sai wannan. Duk wani malami da zaka tunkara domin ki karatu a gurinsa abin da zaka karanta kenan. Yayin da aka kafa Jami'ul Azhar, aka kwaci Jami'ul Azhar daga hannun Fatimiyya, domin wanda suka kafa shi Shi'a ne wanda suke jingina kansu ga Fatima, amma ba ƴaƴan Fatima bane, ba su da alaka da Fatima, magana ne alaka su da wasu ma suna shakka alaka su da Larabawa ma gaba ɗaya, su ne daular Ubaidiyya, su suka kafa wannan Jami'ul Azhar domin yaɗa shi'anci. Ƙarshe lokacin da Salahuddin Al-Ayyubi suka yi jihadi, suka kwato wannan daga hannunsu, sai ya zama ana yaɗa sunna. To amma sunna a bisa fahimtar Ash'ariyya da Maturidiyya, saboda sai ya zama dukkan malaman da suke karatu Azhar za su fita da wannan koyarwar ne. Shi yasa har yanzu manhajin Azhar an gina shi ne akan manhaji na Ash'ariyyanci da ilmul kalam. Saka duk wanda yayi karatu a irin wannan zai fito da wannan ilimin ne, kamar yadda Rashidul Attar yake faɗa dangane da malamin sa Imam Nawawi. Shi Rashidul Attar dalibi ne ga Imam Nawawi, amma kuma akan tafarki da fahimtar sunna yake totar, babu wani tawili ko bankara wani nasi, duk sahohin nan da ake tabbatarwa na Ubangiji yana tabbatar da su. Amma kuma malamin sa Imam Nawawi shi kuma yana da wani nau'i na tawili. To a tarjamarsa ya rubuta tarjamarsa, wato tarihinsa, a ciki yake bashi uzuri, yake cewa saboda duk abin da aka karantar da shi shine wannan, magatubatun tawili duk littafin da ya karanta, don haka shi yana aiki ne da ilimin da yayi, wanda wannan a manƙaba ce, falala ce, mutum ya aiki da ilimin sa. Ka karanci abu, ka fahimci abu, kai aiki da abin da ka fahimta. Shi wannan shine abin da Imam An-Nawawi yayi. Sakila da a ce ya karanta akasin wannan daga wasu malamai, to da watakila ba zai tafi akan wannan tawilin ba. To haka ba a daidaita wanda zai kuskure akan wani abin da yake daqiq ne, wato yana buƙatar zurfan nazari ko tsayawa tsaye ayi tunani sosai ko zurfan ilimi. Ba a daidaita shi da wanda ya kirkiro wata bid'ar da kowane musulmi aka gayawa sai ya dafa kai. Za a zo a ce maka wani zai zama Allah, a nuna maka wani yana tafiya cikin tsumba, a ce maka wancan Allah, ai dole ka dafa kai. Ko a nuna maka wani cikin kazanta, a ce maka wancan babban waliyi ne, ashe yana cikin, yana zama a cikin kwata ko a cikin ramuka, yana bin juji, yana kwana a cikin jiya, yana cin abinci da karnuka, a nuna maka ce wancan waliyi ne. Kai da ganin wannan ka san ba addini bane, hauka ne. Ba zai taba yiwa addini ya fadaitar akan shiga juji ba da kwana a cikin gola da cin abinci tare da karnuka, har ma wani ya rika kuka wai ya tsinci abinci bai ga wani kare ya zo sun ci tare ba, wai me yayi wa Allah, ya shiga damuwa wai ko yayi wa Allah wani abu ne yau zai ci abincin sa shi kadai ba karnuka tare da shi. To kaga wannan wani abu ne zahiri a fili. To shine malam yake cewa walizalika man ibtada'a fi usulid din, wanda ya kirkiri bid'a a cikin aqida, a cikin wato shikashikan addini, bid'atan jalila, wata babbar bid'a, asabahu min zalika ashaddu mimma yusibu man akhta'a fi amrin daqiq, asabahu min zalika, daga abincin na zalunci da jahilci sai ya same shi fiye da abin da yake samun wanda ya kuskure a cikin wani abu wanda yake da kiki, wato mai zurfi na wato mai wahalar fahimta ko mai zurfin fahimta, aw aznaba fihi ko yadnibi akan sa, wan nufusu lahijatun bi ma'rifati mahasinha, sai dai har kullun zukata wato na mutane yunkurin su da hankoran su shine su san abin da yake sifofin su na kyau, amma su manta abin da yake tare da su na aibi, wa masawi gairi ha, kuma su ta kokarin binciken wato laifukan wasu, kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira cikin Sahih Ibn Hibban da wannan sa hadisin yana cewa tubsirul qazata fi ayni akhika wa tansa al jaz'a fi aynayka mu'tarida, wato kana ganin tsakuwa ko haki a cikin idan dan uwanka, amma ka kasa ganin kututturen itaci da ya fada idanka, wato kamar yadda muke cewa ka taka laifinka ka hango na wani, to laifi tudu ne, ka taka naka amma ka rika hango na wani. To wannan shine abinda abinda zuciya take da shi ta dan adam, kamar yadda Ibnu Tanabbi yake cewa anur rida an kulli aibin kalilatin kama anna aina suqti tubdi al-masawiya, wa tu aina ar-rida an kulli aibin kalilatun, idan ka yarda da mutum to kuma zaka ga aibin sa ba, idan ka zai makance baka ganin aibin sa, kama anna aina suqti tubdi al-masawiya, kamar yadda in kana jin haushin mutum kuma komai nashi laifi kake gani, dan da haushi yake cewa ko tafiya ya cikin ruwa sai ka ci ta da makura, wato ba abin da zai ya kubuta saboda kawai ba ka yi maka ba. To wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam, sai ya yaƙi zuciyarsa sannan ya iya kubuta da gare ta, shine ya ce wa ammal alimu al-adilu, amma malami wato mai ilimi wanda yake da ilimin da ya kubutar da shi daga jahilci, da Allah ya sifanta mutum da shi, al-adil kuma mai adalci wanda yake da imani wanda ya kubutar da shi daga zalincin, da Allah ya sifanta jinsin ɗan adam da shi, fala yaqulu illa al-haq, wannan zaka samu baya faɗar wata magana sai ta gaskiya, wala yattabi'u illa iya, baya bin wani abu sai gaskiya, walihaza man yattabi'u al-manqula thabita 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama, yace to don haka wanda zai bibi tabbatacciyar ruwaya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama, wa khulafa'ihi, ya bi tabbatacciyar ruwaya da aka ruwaito daga halifofinsa Abubakar da Umar da Uthman da Ali, wa ashabihi, da sahabbansa, wa immati ahli baitihi ya bibi ruwayoyin da suka inganta daga limaman ahlin gidansa misli al-imam ali ibn al-husayn zain al-abidin kamar al-imam ali dan al-husayn wanda ake mishi laqabi da zain al-abidin ali ibn al-husayn zain al-abidin ibn husayn ibn ali ibn abi talib jika sayyidina ali wa ibnihi da dan shi ali din al-imam abi ja'far muhammad ibn ali al-baqir wanda sunansa muhammad ibn ali al-baqir da ake masa laqabin al-kunya da abu ja'far wa ibnihi da dan sa wato dan abi ja'far al-baqir wanda sunan shi abdullah ibn abu abdullah ja'far ibn muhammad as-sadiq wato abu abdullah as-sadiq da kuma wanda yake shaykh ulama al-umma wanda shehi ne na malaman wannan al-umma kamar da zamu yi bayani wa misli malik ibn anas sanna yi riwayoyin da suka tabbata da daga irin su malik dan anas shine imamu daril hijra wa thauri da riwayoyin da suka tabbata daga thauri wato sufyan ath-thauri wa tabaqatihima da wadanda suke yan ajin su inda zai bibi wadannan riwayoyi duka wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo daga halifofinsa wanda suka zo daga sahabbai suka zo daga immati ahlil baiti suka zo daga immati al-islam kamar su malik da thauri da sauransu da zaka tara su gaba daya wajada zalika jami'ahu muttafiqan zai ga dukkanin su suna tafiya a bai daya wato ba zai ga maganar wani tana rushe ta dan uwansa ba in dai ka dubi abinda aka rawaito akan usuluddin abinda ya shafi aqida ba zaka samu sabani ba tsakanin al-khulafa da sahabbai da a'immat ahlul bait da a'immat al-islam wato ba zaka ga sabani ba dukkanin su aqidar su guda daya shine wajada zalika jami'ahu muttafiqan mujtami'an fi usuluddinihim wa jima'i shari'atihim wato suna ittifaqi a cikin abinda ya shafi tushen wannan addini wato rukunan wannan addini ginshikan wannan addini abinda ya shafi usuluddin abinda ya shafi aqidar su game da Allah game da mala'iku game da manzanni game da littafai game da ranar lahira game da kaddara ba za ka samu sabanin su anan ba haka nan jima'u shari'atihim abinda ya shafi ka'idoji manya-manya na shari'a ba za ka samu suna sabawa ba za a iya samu su saba a cikin furu'uddini furu'ul ibada furu'ul ahkam amma a cikin manya-manyan abubuwa a samu suna sabawa ba za ka ga wannan ba matukar dai ka bibi abinda ya tabbata ya inganta daga waɗannan malamai anan abinda Ibn Taymiyyah yake cewa wato su masu bin gaskiya a da'awarsu da manhajinsu da ɗariƙarsu da tafarkin da suke tafiya a kai ba sa sabawa za ka samu suna tafiya akan wani abu guda ɗaya bai ɗaya la yaktalifuna fi usuluddini abinda ya shafi usuluddini wato ginshiƙan addini ba za su yi sabu wannan usulul iman din da ka sani ba za ka samu suna sabani akan sa ba ko da kuwa kowa da kasarsa wani mutumin kufa ne wani mutumin madina ne wani mutumin basra ne wani mutumin makka ne wani mutumin kurasana ne wani a masar wato kowanne da garinsu da kasarsa amma kuma za ka samu maganganunsu suna sabawa ba ko da kuwa zamaninnukansu sun saba waɗannan sahabbai ne waɗannan tabi'ai ne waɗannan atba'ut tabi'ina ne wannan tabaul atba' ne amma dai zaka samu a abu ɗaya kai ɗaya duk gaba ɗaya suke tafiya saboda me saboda tsotsuwar tasu guda ɗaya ce madogarar tasu guda ɗaya ce ita ce alqur'ani da sunna da abinda magabata suke kai to wannan magana ta Ibn Taymiyyah ba wai shi ya fara ta ba wato yana daga cikin simatu ahli sunna simat wato sifa ta manhajin ahlus sunna a duk inda suke to zaka samu manhajin su daidai wato dai yake sawa'un a garuruwa sun rarraba su ko zamaninnuka sun rarraba su ba za ka ga cewa sun rarraba ba aqidar ahlus sunna a Masar ita ce aqidar ahlus sunna a Saudiya ita ce aqidar ahlus sunna a Najeriya aqidar ahlus sunna duk inda suke aqida ɗaya ce ba za su rarraba akan harka na'am za su iya samun sabani kan abin da ya shafi ru'un ibada wannan zamanin sahabbai ma an samu a cikin wasu abubuwa na hukunce-hukunce amma a cikin abin da ya shafi tushen aqidar wato wani ya rika ganin abu kaza imani ne wani ya rika ganin kafirci ne ba za ka samu wannan ba ko da kuwa garuruwan su ba ɗaya ba ko da kuwa zamanukan su ba ɗaya ba wani yayi zamani a karni na 1 wani annabi wani na 3 wani yayi zamani a karni na 15 irin mutu zaka samu duk aqida daya ce tafarkin daya ne usulul iman duk gaba daya ne a fahimta dai suke musu Ibn Taymiyyah ba shi fara fadar wannan magana ba akwai Abul Qasim Ismail At-Taymi ko At-Tamimi Al-Asbahani mai littafin Al-Hujja fi bayan Al-Hujja fi bayan Al-Mahajja littafin Al-Hujja fi bayan Al-Mahajja a ciki yake cewa amma ahlul haqqi faja'alu al-kitaba was-sunnata imamahum wato ahlul haqqi masu gaskiya sun sanya littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama su ne jagororin su wa talabud din min qibaliha tanan suka nemi addinin su tanan suka turo addinin su wa ma waqalahum mimma aqulihim wa khawatirihim araduhu ala alkitabi was sunna duk abin da ya zo musu na tunanin su ko wani abin da hankalin su zai basu to ba za su dauka su yi aiki da shi ba ko su kankame sai sun bijira shi akan alqur'ani da sunna sun ga ya hau kan sikelin alqur'ani da sunna sannan su karbi shi fa in wajaduhu muwafiqan lahum aqbiluhu in suka ga ya dace da alqur'ani da sunna sai su karba wa shakaru Allah haisu arahum zalika wafaqahum ilayhi sai su gode wa Allah wanda ya nuna musu wannan har suka gano da hankalin su da hikimar su da basirar su kuma ya dace da alqur'ani da sunna wa in wajaduhu mukhalifan lahu lahuma taraku ma waqa'a lahum in suka samu abinda yake a ciki ya saba alqur'ani da sunna sai su watsar da wannan abun su kama alqur'ani da sunna wa raja'u bi tuhmati ala anfusihim sai su tuhumi kansu lokacin su tuhumi alqur'ani da sunna sai su tuhumi kansu abinda yake faruwa yanzu wani zai yi tunaninsa shi kadai wato yayi tunaninsa ya harhada wasu hikimominsa da wasu ka'idojinsa sannan sai kuma ya shiga alqur'ani da sunna yana neman musu dalili maimakon ya fara samun dalilin sannan ya dora abin da yake tunani akan dalilin a'a sai yayi kokarin sai ya kafa aqidarsa sannan ya tafi nemo mata dalili to fa a lokacin zai yi kokarin sai ya bankara dalilin ya dace da aqidarsa maimakon aqidarsa ta rika bin dalilin a baya sai zan dalilin shi yake bin aqidarsa a baya to su waɗannan ba haka suke ba su kansu za su tuhuma domin alqur'ani da sunna ba ta shiryarwa zuwa ga wani abu sai abin da yake gaskiya ra'ayi kuma na dan adam zai iya zama gaskiya zai iya zama ba gaskiya ba to shine ya ci gaba da cewa yace abinda zai nuna maka cewa ahlul hadisi masu aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ahlul hadis ko ahlus sunna duk abu dai aiki ne fi ahlul hadis ba wai ana nufin masu ilimin hadisi kadai ba ana nufin duk waɗanda suka yadda cewa hadisi madogara ce tare da alqur'ani suka yadda su rike alqur'ani da sunna sune ahlul hadisi don haka da masu ilimin su da awamuhum da fuqahuhum da mufassiruhum duk zaka kira su ahlul hadis yace hum ala alhaqi su akan gaskiya suke yace abinda zai nuna maka haka yace da zaka duba littattafan da suka wallafa tun daga na farko har na ƙarshe da na da da na yanzu tare da sabanin garuruwan su da zamanin su da nisan da ke tsakanin gidaddajin su da yadda kowane ɗaya da garin su ya zauna wani yanki na duniya wanda ɗaya bai zauna a wannan yankin ba kuma bai taɓa zuwa wannan yankin ba za ka samu suna tafiya a kan turba ɗaya yanayi ɗaya salo ɗaya a cikin aqidarsu ya ce ba za su saba ba ba za ka samu sun karkace ma wannan hanyar guda ɗaya ba za ka samu maganarsu iri ɗaya ce abinda suke nakaltowa guda ɗaya ne la tara bainahum ikhtilafa ba za ka ga sabani tsakanin su ba wala tafarruqan fi shay'in ba wa in kalla ba za ka ga sabani tsakanin su ba cikin abin da ya shafi aqida ko mun kankantar sa walau jama'ata jami'a ma jara ala alsinati da za ka tara duk abin da ya zo akan harshen su wa naqaluhu an salafin ko suka ruwaito shi daga magabatan su wajadtahu ka annahu ja'a min qalbin wahidin sai kamar daga zuciya daya fito wajara ala lisanin wahidin kamar akan harshe guda ya gudana wa hal ala alhaqqi dalilun abyanu min hadha akwai wani dalilin da ya kai wannan fitowa karara akan gaskiya babu to kaga wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yake nufi ya kawo sunayen wasu wanda su misali ne kawai ya bayar waɗanda in ka bibi duk abin da aka ruwaito daga wajensu kuma tabbatacce to ba za ka samu ya saba annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa a kulafa da sahabbansa sai ya ka a immatu ali baitihi dan ya nuna duk wannan tafiya ɗaya ce batun shi'a da za su raba tsakanin sahabbai da ahlul baiti wannan duk wani abu ne na rigima wani abu ne na ƙarya wani abu ne da bashi da tushe bashi da asali abinda ya tabbata a tarihi ruwayoyi ingantattu suka nuna waɗannan al'umma ɗaya ce kuma akan abu ɗaya suke aqida su ɗaya ce da'awar su ɗaya ce manhajin su ɗaya ne akan abu guda suke kira akan sa suka rayu kuma akan sa suka mutu sai yayi misali da manya-manyan limaman su kace kamar Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin wanda ake masa al-kunya da Abu al-Hasan ko Abu Muhammad jikan sayyidina Ali ne cikakken sunan sa Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ana masa laqabi da Zain al-Abidin shine ake cewa Ali al-Asghar Ali al-Asghar kuma duk ƴaƴan Husayni dan Abu Talib sun biyo daga tsatsan shi wannan ne wato bai da ƴaƴa bai da zuriya da suka fito ba daga tsatsan shi Zain al-Abidin ba an haife shi a 9 ga watan Sha'ban hijiran manzo Allah tana da 38 mahaifiyarsa ummu walad ce wato kuyanga ce aka yi sadaka da ita ana ce da ita Gazala ya tashi tare da mahaifinsa Husayn ibn Ali ibn Abi Talib kuma ya halarci fafatawar da aka yi da mahaifinsa a Karbala a lokacin yana da shekara 23 ba a yi yakin tare da shi ba a dalilin yana rashin lafiya a wannan lokaci saboda haka sojojin Ibn Ziyad Ubaydullah ibn Ziyad sai ya kasance ba su taba shi ba suka ce a kyale wannan ba shi da lafiya kan mu taba shi wannan shi yasa ya tsira cikin waɗanda suka tsira an kakkashe wanda aka kashe amma shi saboda a lokacin da ake fadan ba shi da lafiya yana kwance wato kan shimfidar rashin lafiya wannan tsasa suka tausaya suka kyale shi yana daga cikin shugabannin tabi'ai malami ne mai tsantseni ana masa laqabi da Zainul Abidina saboda yawan ibadarsa yana da ƴaƴa waɗanda suka fi shahara akwai Zaidu Zaid ibn Ali ibn al-Husayn akwai Muhammad al-Baqir akwai Umar da zai nuna maka ƙaryar shi'a da suke nuna wato rashin jituwa tsakanin waɗannan gidaje cikin ƴaƴan jikan sayyidina Ali akwai Umar waɗannan duka ƴaƴan nashi da Zaidu da Muhammad al-Baqir da Umar malamai ne masu tsantseni a gaban Zainul Abidin aka kashe mahaifinsa da ƴan uwansa da ƴan uwan da ƴaƴan banfanninsa tare da mahaifinsa Husayn saboda haka ya zama mutum ne wanda a kodayaushe za ka ga yana cike da damuwa da bakin ciki yana yawan kuka haka yana zubar da hawaye har ma aka yi masa magana dangane da wannan cewa me yasa kake tattare da damuwa kodayaushe kuma kodayaushe haka za ka rika zama kana zubar da hawaye kana kuka sai yake cewa inna yaqub alayhi salam bakat hatta biyaddat aynahu ala yusuf wa lam ya'lam annahu mat shi annabi yaqub alayhi salam yayi kuka har sai da idanansu suka yi fari wato saboda annabi yusuf bacewar annabi yusuf duk da ba a tabbatar masa da cewa ya mutu ba amma kuma ya rika zubar da hawaye har idan su rika yin yana saboda har ya makance saboda kuka wa biyaddat aynahu min al-huzn wa huwa kadhib to yake cewa to gashi yadda annabin Allah ne amma ga yadda ya rika kuka saboda bacewar dan sa duk da ba ya da tabbas cewa ya mutu yace to amma ni a gabana naga ƴan ahalin gidana dangina da mahaifina da ƴan uwana ana musu yankan rago a rana guda daya yace fatarauna huznahum yadhhabu an qalbi abadan kuna ga zan daina wannan damuwar akan wannan wato damuwar ta game da su za ta tafi daga zuciyata ai ba za ta tafi har abada saboda haka bayan an gama yakin Karbala zuciyarsa ta zan a cike da damuwa bisa kashe ahalin gidansa a gaban idansa Ali ibn al-Husayn mutum ne mai karamci yana son mutanen da suke miskinai da fukara yakan ɗauki buhun gurasa a bayansa ya rika yawo da daddare yana bin gida-gida na fukara yana rabawa yana cewa sadaqatul layli tutfi'u ghadaban rabbi وتنور القلب والقبر وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة يكم فداك صدكر صدكة أبو صدكة أبو يتكين دري تنا بيتي خشم أبنجيجي سنة تنا حسك كزوت يا دكبري سنة كم تنا فتر تنا فتر دباوا دكتشكين دهو دهو رانا بوبي قيامة وانا مغانا تنا تشكين البداية والنهاية لابن كثير الدولابي وانا مالا ميني اتشكين لتافنس الكنا والأسماء يا رويتو منا دقا وانا مالا مي دقا كيرانش أبو نوح الأنساري يكي تشيوا an yi gobara a gidan Ali ibn al-Husayn yana tsakiyar sallah yayi sujjada mutane suka rika kururuwa suna cewa yabna rasulillah annar yabna rasulillah annar ya dan ma'aikin Allah wuta fa wuta fa ana ta gaya masa fa ma rafa ra'sahu hatta tufi'at amma bai dago kansa ba har aka kashe wannan wutar to shine bayan an gama ake tambaye sa ma alhaka anha me ya shagaltar da kai gaban wannan wuta ga wuta tana ci balbal kai kuma kana cikin gida kai sujjada ka ki fita ana cewa wuta 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 me yake dauki hankalinka daga kan wannan wutar shine yake cewa alhatni anha an-narul ukhra dai wutar ce ta shagaltar da ni yana nufin tsoran wutan alkiyama ita ta sa ya manta wannan wutar da kuke magana akai ya rasu shekarar hijira tana da 93 wasu a wata ruwaya an faɗi sabanin haka al-imam ali ibn al-husayn rahimahullah mutun ne wanda ya san falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar dai aqilar iyayensa wato yadda aqilar iyayensa take mahaifinsa da kakansa da babbanninsa wanda suka san falalar sahabban annabi shi ma haka ya san falalar sahabban annabi ya san cewa su ne suka taimaka wa musulunci suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu fi sabilillah ya tabbata a cikin tarihi Dimashq na Ibn Asakir daga Muhammad Ibn Ali Ibn al-Husayn wato daga dan shi Ali Ibn al-Husayn da muke magana shi kuma daga babansa yake cewa wasu mutane daga Iraki sun zo Madina sai suka zauna gurina inji shi Ali Ibn al-Husayn suka zo suka zauna inda nake sai suka ambaci Abubakar da Umar suka bace su wato suka gaya musu bakar magana sannan suka dirarwa sayyidina Usman ba ji ba gani wato suna dauke da aqida ta Shi'a mummuna ta batanci ga Abubakar da Umar da Usman suka zagi Abubakar suka faɗi bakar magana akan sa sannan kuma suka dirarwa Usman sai shi Ali ibn al-Husayn sai ya ce da su ku bani labari wai ku dinnan kuna cikin muhajirun al-awwaluna wanda Allah yake cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun kuna cikin wadannan sai suka ce a ba ma cikin su sai yace da su to kuna cikin wadanda Allah yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كنا تكيم وطن نن ونسولي الأنصار باكو تكيم مهاجرون كن يدتو كنا تكيم الأنصار سكة لسنا منهم بابو تكي يتشيتو أما أنتم فقد تبرأتم من الفريقين كن تشي باروانكو دا مهاجرون باروانكو دا أنصار كن يبرن برن دسو كما نينا سنباكو تكيم فرقة تأكو wanda Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ba kwa cikin kungiya ta uku ba kwa cikin ta farko ba kwa cikin ta biyu ku ba muhajiruna bane ku ba ansar bane to kuma ba kwa cikin kungiya ta uku sune wadanda suka zo daga bayan muhajiruna da ansar suke cewa ya ubangiji ka gafarta mana da ƴan uwan nan namu da suka rigaye mu shiga musulunci kada ka bar wani kulli a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani ya ubangiji kai mai yawan tausayi ne mai yawan rahama ce ba ku cikin waɗannan komo anni ku tashi ku bani guri la qarraba Allahu durakum kada Allah ya hada ni makota da ku fa innakum mustazi'una bil islam yace kuna izgili da musulunci walastum min alihi ba ku cikin ahalin sa saboda haka yayi fatafata da su yayi kace kace da su yara da ke su to kaga ya san wato falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da darajar su da martaba su da gogurmaya da suka yi tare da ba'iki sallallahu alaihi wasallam wajen tsaida musulunci hakanan a cikin tarihu da mashi kuna ibnu asakir abu hazim al-madani yake cewa ban taba ganin wani bahashi mai ba wanda yake da fahimta ta addini kamar ali ibn al-husayn naji ali ibn al-husayn shi wannan zainul abidin ana tambaye shi kaifa kana manzilatu abubakar wa umar inda rasulullah yaya matsayin abubakar da umar yake a gurin manzon Allah yaya kake ga matsayin abubakar da umar a gurin manzon Allah sai ya nuna kabarin su yace kamar matsayin da suke da shi anan yadda ka gan su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubakar ga umar to haka matsayin su yake haka nan daga ja'far ibn muhammad daga babansa yake cewa wani mutum ya zo gurin mahaifina ali ibn husayn yace ba ni labari dangane da abubakar sai zainul abidin sai yace da shi ani siddiqi tasal kana tambaya ta game da siddiq mun san siddiqi a matsayi ne bayan annabta daga annabta ba matsayin da yake bin bayan ta sai siddiqiya wala kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina sai ce ani siddiqi tasal game da siddiqi kake tambaya sai wannan mutum yace yarhamukallah wa tusammihi siddiq kai ma kana ce masa siddiqi sai yace sakilatka ummuka wa katayuwa binka kan sammahu siddiqan man huwa khairun minni wa minka wanda yafi ni yafi ka alkhairi ya kira shi siddiqi shine manzon Allah da almuhajiruna da al-ansar dan haka faman lam yusammihi siddiqan fala saddaqa Allah qawluhu fi ad-dar al-akhirah wanda duk bai kira shi siddiqi ba ka Allah ya gaskata magana sa a ranar lahira yace idhab yace ka tashi ka tafi fa ahibba abubakar wa umar ka so abubakar da umar wa tawallahu ma kaji bance su fama kana min ismin fa fi unuki in har akwai laifi ni na dauke maka ka je ka so su in har san su da laifi to a wuyana to wannan shine ali ibn al-husayn zainul abidina to yanzu dan Allah wannan namu ne ko nasu ne eh namu ne to sai dan sa al-imam abu ja'far muhammad ibn al-baqir muhammad ibn ali al-baqir dan shi zainul abidin a dan sa kamar da sunansa muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib ana masa laqabi da al-baqir al-baqir an ce an kira shi haka ne bakrihi al-uluma wa istinbatihi al-hukm saboda yadda ya keta ilimi wato ya kutsa cikin ilimi ya zan yana iya faso hukunci hukunci a cikin sa wanda ba kowa ne ke iya wannan ba mahaifiyarsa sunanta ummu abdullahi fatima bintul hasan ibn al-hasan ibn abi talib kaga mahaifiyarsa hashimiya ce ita ma mahaifinsa hashimi mahaifiyarsa hashimiya ce haka kaga hashimiyun ne aban wa umma yana da ƴaƴa da yawa mafi shahara su shine ja'far as-sadiq wanda mahaifiyarsa ana ce da ita ummu farwa bintul qasim qasim din nan shine qasim ibn muhammad ibn abi bakr qasim jikan sayyidina abubakar dan muhammad dan abubakar saboda haka mahaifiyarsa ummu farwa jika take ga abubakar siddiq saboda haka kaga babansa wato abinnan baban ja'far as-sadiq shine muhammad ibn ali al-baqir imam al-baqir kaga yana auren jikar sayyidina abubakar ne wanda yake nuna wa wannan yana nuna cewa yana son gidan sayyidina abubakar tunda gashi har ya auri jikarsa ya haifi ɗaya daga cikin mafi shaharar ƴaƴansa da ilimi da tsoron Allah Imam al-Baqir ya samu ilimi daga mahaifinsa Zainul Abidin ya kuma samu ilimi daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai malaman sunna har ila yau ya yi karatu a gurin malaman sunna saboda ya san matsayin su abin da kai malaman sunna sun yi karatu a wajensa malaman sunna sun yi karatu a wajensa saboda matsayinsa ga ilimi da kuma yadda ya san matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ta hanyar su ne musulunci ya dauko ila da ina zaka samu shi'a suna jingina masa ruwayoyi daban-daban a cikin littafansu na zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da su kansu da su kan Abubakar da Umar wanda waɗannan ruwayoyi duk ba ingantattu bane wato waɗanda suke budatu shi'a wanda suka wuce Makka da rawa wanda suka zurfafa cikin aqidar shi'a su suka kirkiri waɗannan ruwayoyi suka jingina masa kamar irin su Jabir ibn Yazid al-Ju'fi kamar irin su Zurara ibn Ayun da makamantansu waɗanda dukkanin su maƙaryata ne masu muguwar aqida ta shi'a in ka duba littafin Al-Kafi na Kulaini zaka samu ya cika littafin sa da ruwayoyi na ƙarya da aka jingina wa Abu Ja'far wanda suke kunshe da zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da sukansu wanda Abu Ja'far as-Sadiq ba shi da alaka da wannan Abu Ja'far al-Baqir akwai ruwayoyi daban-daban da aka ruwaito sahihiya wanda suka yi daidai da manhajin gaskiya manhajin iyayensa Ahlul Baiti wajen kula da matsayin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sanin martabar su da matsayin su a musulunci a cikin sirr alamin nubala na zahabi ruwaya daga Isa ibn Yunus shi kuma daga Abdul Malik ibn Abi Sulaiman yace na cewa Muhammad ibn Ali shine Abu Ja'far al-Baqir nace da shi fadar Allah innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu kun san wannan shi'a suna ƙarya su ce wannan ayat ta sauka ne ga Ali shi kadai dan ta nuna shi ne wato khalifa shine imam bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka suke yin wannan ƙarya to yace na tambaye shi game da wannan aya me zai ce wajen tafsirin wannan aya da ya budi baki sai yace hum ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waɗannan da Allah ya ce waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu dinnan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi sai yace innahum yaquluna huwa ali su mabiya addinin shi'a na cewa ali ake nufi sai yace aliyun minhum ai ali ɗaya daga cikin su ne wato shi ɗaya daga cikin su ne ba wai shi kadai ake nufi ba shi ma ɗaya ne daga cikin su saboda haka zuriyar gidan sayyidina ali sun fi sanin falalar sayyidina Ali sama da shi'a saboda haka kuma kaga anan suka nuna cewa shi wannan malami nasu wanda suke jingina kansu gare shi ya nuna cewa wannan aya ba ta sauka ne ga falalar Ali shi kadai ba kamar yadda shi'a imamiya suke da'awa ta kunshi dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zauna da shi koda ko ba su da nasaba da shi baka zaka samu sayyidina Ali sayyidina abinnan Abu Ja'far al-Baqir sanin sa da martabar Abubakar da Umar ya rika kare su yana raki ga dukkan waɗanda suke sukan su kamar yadda yazo a cikin sirr alamin nubala daga Abi Abdullah al-Ju'fi daga Urwa ibn Abdullah yace na tambaye Abu Ja'far Muhammad ibn Ali na tambaye shi hukuncin yiwa takubba ado wato ko abin nan hannun takobin ayi masa ado haka ayi masa dan kyalekyale ya halatta sai yace la ba'sa bihi ce ba laifi dan ayiwa takobi ado faqad halla Abubakar Siddiq sayfahu sai yace Abubakar Siddiq ma yayi wa takobin sa ado sai shi mutumin yace shi Urwa ibn Abdullah sai yace wata qulu Siddiq kai ma Siddiq da kake ce fa wasaba wasbatan sai yayi wani zabura yayi wani wato ya abin irin ya zabura ya zauna ya fuskanci alƙibla yace na'am as-siddiq na'am as-siddiq fa man lam yaqul as-siddiq fala saddaqa Allahu lahu qawlan fi dunya wal akhirah yace eh na fada as-siddiq wanda duk bai ce siddiq ba kada Allah ya gaskata maganar sa a duniya da lahira wato ko kun so na fada kaga wannan ya nuna wato gulatu shi'a na lokacin suna ta kokarin su hada rigima tsakanin waɗannan bayan Allah da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar da Umar su kuma sun kiyarda sun nuna suna nan akan ganin girman waɗannan bayan Allah Ibnu Asakir a cikin tarihu Dimashq ya kawo daga Fudail ibnu Fudail Muhammad ibnu Fudail daga Salim ibnu Abi Hafsa da shi kuma yake cewa na tambaye Aba Ja'far da shi kansa Ja'far din game da Abubakar da Umar sai suka ce mun tawallahuma wabra min aduwihima fa innahuma kana imamai hudan ka jibince su ka so su ka yi baran-baran da makiyansu domin waɗannan bayan Allah suna daga cikin limaman shari'a wato Abubakar da Umar limamai ne na shari'a don haka so su kai kuma bara'a daga dukkan wani makiyin su. Imam Zahabi bayan ya kawo wannan sai ta'liki yake cewa ka duba Salim Salim ibn Abi Hafsa yana da wani abu na shi'anci wato karkata zuwa ga Ahlul Bait yace yana da wannan amma duk da haka sai gashi yana ruwaito mana wannan magana shi yake yada wannan magana yace to wa inna ma ya'riful fadl li ahli al-fadl zawul fadl yace masu falala mutanen kirki masu mutunci su suka san masu mutunci wato mai mutunci shike da shi yake bawa mai mutunci mutuncin sa wanda duk kaga yana zagin wadannan bayan Allah to bai da mutunci yace haka nan wanda ya ruwaito daga shi Salim wato shi Ibn Fudayl shi ma yana da wani abu da shi'anci fika ne amintacce ne sai Zahabi yace fa astara Allahu shi a ta zamanina Allah wadaran shi a zamanin wannan karni na 8 karnin sai Ibn Taymiyya dan Zahabi wannan karni ya rayu ya rasu hijiran manzo Allah tana 748 wato bayan rasuwar Ibn Taymiyya da shekara 20 yana cikin almajiran Ibn Taymiyya yace to Allah wadaran shi a zamanin mu ma azraqahum fil jahl wal kadhib wa yakaisu wato jahilci da ƙarya ba wanda ya kai su yace fa yanaluna min ash-shaykhaini kaga suna sukan waɗannan shehunai guda biyu Abubakar da Umar wazirail mustafa waziran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ruwaito wasu maganganu suna cewa maganganun da aka ruwaito daga Ja'far da Abu Ja'far wato sun faɗi maganar ne akan taqiyya kaga haka suke cewa ya akai suka yi wannan magana ta yabo ga Abubakar da Umar su ce taqiyya ce wato gaba ɗaya a imma san sai su mai da su maƙaryata ko su mai da su matsorata tunda taqiyya shine in kana jin tsoron wani abu to ka faɗi kishiyarsa ka faɗi kishiyar abinda ake so abinda kai ka kudurci to duk maganar da suka ji an rawaito daga waɗannan bayan Allah sai su ci taqiyya suka yi wato su gaba ɗaya rayuwarsu sun yi ta akan taqiyya da tsoro da fargaba tare da cewa a falalarsu cikin falalarsu da shi ake faɗa suna cewa su waɗannan a imma babu abin da yake samun su sai abin da suka so ba sa mutuwa sai sun ga dama sai a inda suka ga dama da sanda suka ga dama to wanda ba zai mutu ba sai inda ya ga dama da sanda ya ga dama yaushe zai ji wani tsoro kai yanzu aka baka wannan akwai abin da zai shige ma gaba babu shi a ce kawai an baka sai sanda ka ga dama inda ka ga dama da yadda ka ga dama san gaba to an ce su a imma dinnan haka suke to wa suke tsoro kuma kaga bai kamata su tsoron wani ba to Abu Muhammad ibn Ali Abu Ja'far al-Baqir ya fi dukkanin mutanen Madina ruwaya daga Jabir dan Abdullahi Jabir dan Abdullahi al-Ansari ne kamar da ku sani Jabir ibn Abdullahi ibn Haram al-Ansari ne amma kuma ga wannan Abu Muhammad ibn Ali Abu Ja'far al-Baqir ya fi kowa a cikin mutanen Madina ruwaya daga Jabir wannan yana nuna maka wato alaƙar da ke tsakanin Ahlul Bait Rasulullahi da sahabbai a gurin suke daukar ilimi kuma daga ruwaya da muka samu sahihiya an fahimci cewa akwai alaka wato ta musamman ko kuma matsayi na musamman da Jabir yake bawa shi Abu Ja'far al-Baqir saboda nasabar da yake da ita da gida Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana shi da wasu mutane sun shiga inda Jabir yake kun san daga baya Jabir ya makanci bayan ya tsufa Jabir ibn Abdullah ya makanci yana da halka da yake korowa a gidansa yana da halka da yake korowa a masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama ka da shi Abu Ja'far da wasu mutane daliban ilimi sai suka shiga inda Jabir yake suka yi sallama suka zauna sai ya nemi ya san su wane ne su kai wane ne ce ni wani dan wane wani dan wane wani dan wane har ya kai ga Abu Ja'far ya ce kai fa waye ya faɗi shi wane ne sai ya ce Abu Ja'far ya ce fa ahwa bi yadihi ila ra'si sai ya kamo kaina fa na za a zirri al'ala sai ya cire maballin taguwata na sama ya cire na ƙasa ya ɗora tafin hannunsa tsakankanin wato akan ƙirji na tsakankanin nunuka na biyu a lokacin ya ce ina saurayi matashi sai ya ce marhaban bika ya ibni akhi sal amma shi ita maraba da kai ya ɗan uwana tambayi abin da kake so wato bayan ya yi magana da dukan mutanen da suka zo sai ya ware shi kadai ya yi masa maraba kuma ya ba shi dama ya yi tambayar da ya so saboda haka ya zama yana kai kawo a wajen Jabir ibn Abdullah yana jin hadisan manzon Allah a gurin sa yana rubutawa a cikin wasu alluna kamar inda Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil yake cewa kuntu akhtalifu ana wa Abu Jafar ila Jabir mukan yi tazariya mu yi ta zuwa gidan Jabir dan Abdullah naktubu anhu fil alwah muna rubuta hadisai da muka ji a wajen sa a cikin wato alluna kaga duk wanda yana nuna maka alaƙar da ke tsakanin su shesa ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin Fathul Bari yake ce mana wannan yana nuna mana wato shugabannin Ahlul Baiti sun kasance suna neman ilimi gurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wasu ma suke nema wannan ya nuna ƙaryar abinda Shi'a suke riyawa na cewa su waɗannan limamai nasu ba su da buƙatar daukar ilimi daga kowa kasan cikin falalar su su ba sa daukar ilimi daga kowa su da ilimin su ake haifa su don haka su ke da wani ilimi da mutane ke da buƙatuwa zuwa gare shi amma su ba su da buƙatuwa zuwa ga kowa to kaga Abu Ja'far anan ya ƙaryata su don gashi yana ziriya wajen Jabir dan Abdullahi don neman ilimi Abu al-Imam al-Baqir ya rasu shekarar hijira ta 114 shekarun sa 53 kuma an binne shi a Baqi'a wannan shine Abu Ja'far al-Baqir da yadda alaka su take da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake ganin girman Abu Bakar da Umar to fi sabilillahi wannan nasu ne ko namu ne namu ne to haka nan idan muka je ga dan sa shi ma wanda ina ga lokaci watakila ba zai bar mu ba kan saura minti nawa yayi amma ka kwanta ba gaya mu ba ba ka so a tsaya ni ba na ga darasin yayi tsawo yau ashe ga kai ta dalisi saboda haka za mu dakata a nan insha Allah sati na gaba za mu ji shi kuma ɗansa da irin yadda ya ɗauki sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam ya ajma'in والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين بايان هكا أقوي سنر وابو دابيو سنر واتفرقو أنشئ سند لإنقواتي ولتافن دعيك كرن تاوى وتبغضة المشتاك في سره رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق أنكاوش ينانا أوجي جمي بقاتا sanarwa ta biyu insha Allahu Allah ya kai mu ranar Juma'a za a bude masallacin Juma'a da ke Islamic University ta nan Katsina kun san shi ma masallaci wata jami'a ce za ka za a bude wata jami'ar a cikin jami'a kuma jami'ar musulunci a cikin jami'ar musulunci saboda haka ba a daukewa kowa ba ana buƙatar halartar kowa a wannan rana domin ɗan uwa Malam Murtala shine limamin masallacin da aka shi zai ci gaba da jan mutane sallah da aka muna buƙatar ɗan uwa su halarta domin ƙaddamar da shi liman da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon zuwa kuma insha Allah za mu samu baƙuncin mai martaba sarki wanda shine zai naɗa liman insha Allah saboda haka wannan shi karan kansa wato wani ci gaba ne ba ƙarami ba da fatan Allah ya ƙara masa lafiya wannan yana tambaya menene ingancin wannan hadisin ku yi zaton alkhairi ga kawunanku idan ya inganta to malam mai alakar sa da wannan magana da Ibn Taymiyyah yayi akan akan jahala da zalunci to ban san hadisin ba ni dai na san aya ta alqur'ani da kike cewa walaula istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira da yake nuna cewa wato mutum yayi wa dan uwansa kyakkyawan zato kamar yayi wa kansa ne kai wa dan uwanka kyakkyawan zato shi ma kamar kayi wa kanka ne yayin da suka ji labarin abinda ake yadawa na ifki na ga Aisha da sun yi wa kansu kikkiawan zato to kaga ashe mutumin da kaiwa wanda yayi wa dan uwansa mumini kikkiawan zato kamar kansa yayiwa wannan shi na sani amma ya kamar a ce kai wa kanka zato kai kamar yaya da abinda ake nufi ka kyautata wa dan uwanka mumini zato kamar ka kyautata ga kanka ne sannan mai alaka ta da wannan magana ta Ibnu Taymiyyah ban sani ba da Ibnu Taymiyyah dai ban san ya kawo wannan ba ko ya kawo a to mai ya kawo wannan maganar ta kai wa kanka to bari a ce mai alaka sannan wannan yace yana son a bashi bayani dangane da littafin itikadu ahlus sunna wal jamaa na al imam lala al-lalakai da kuma shi kansa mai littafin domin ya ga wasu kisoshi da suke bada tsoro a cikin littafin littafin usulul itikadi ahlus sunna wal jamaa na hibatullah abul qasim al-lalakai littafin sunna ya tattara ruwayoyi da aka yi na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da limaman shari'a wanda suke kunshe da abin da yake na aqida abin da ya tara ruwaya ce ko ce ruwaya da isnadin ta wato daga kansa har zuwa kan wanda aka jingina wa ruwayar sawar ruwaya ce marfu'a ko mawqufa ko maqtu'a ko wata magana ta wani limami sawa'un imam malik ne ko imam shafi'i ko Sufyanu Thauri ko Abu Zur'a ko Abu Hatim ko ma wane ne cikin libaman mu na shari'a to in zai kawo magana sai kan koroto da isnadi wanda yana bawa dalibi damar yayi nazari cikin wannan isnadin maganar na iya inganta ko bata inganta ba ta hanyar ingancin da aka samu na isnadin ko rashin ingancin sa dan haka kisoshin da zai kawo ta iya wa su tabbata wani lokaci kuma a iya samun akwai tangarda a cikin isnadin a aje su shine dalilin kawo isnadi din dan ya nuna maka madogarar kissar tana iya zama karbabbiya a gurin malamai tana iya zama ba karbabbiya ba amma shi dai yayi aikin tarawa mujalladi guda biyar ne na karshen su ya kunshi karamatul auliya wato karamomin wali shine mujalladi na karshe saboda haka littafi ne na sunna mai shi ma wato malami ne na sunna sai yace kuma a cikin littafin da ka rubuta akan tarihin Sheikh Ja'far ka faɗi alkunyarsa ka ce Abu Salim amma kuma baka faɗi taka alkunyar ba a ciki to muna son mu san taka din yanzu to wani irin tsaye haka tunda dai shi tarihin sa ne saboda haka kaga kamar ni ma sai an rubuta nawa ka gani a ciki na yi ta kiran sa da Abu Salim wanda ita ce alkunyar sa wanda ya sani Salim shine babban dan sa namiji wanda yanzu yana jami'ar Islamiyya yana karatu ni alkunya ta Abu Abdurrahman ina fata ka gamsu ko sai na ka hujja a matsayin mu na kananan yara a cikin ilimi yaya zamu iya gane abinda yake kiyasi ne tunda dai mun san ayoyin alqur'ani da wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda kai yaro ne a cikin ilimi kana neman ilimi wajen malamai kenan saboda haka su malamai su za su bayyana maka wannan abu ya tabbata hanyar kiyasi har kai ma ka kai lokacin da zaka iya sanin me ya kiyasin me kuma aka gina akan kiyasi amma ba zan iya gaya maka wata ka'ida guda ɗaya ba kai ma yanzu zai zama ka san kiyasi wannan ba zai yi ba saboda haka zaka ci gaba da neman ilimi har lokacin da zaka balaga tun da yanzu kai yaro ne karami menene matsayin albaki a cikin sunayen Allah domin naga wani hadisi wanda Abu Huraira radiyallahu anhu ya ruwaito aka lissafa sunayen Allah 99 kuma a ciki akwai shi wannan suna domin naga mai taqiqin littafin kitabud du'a na Imam at-Tabarani ya ce isnaduhu sahih ya ce wa min tariqil walid fi sahih al-bukhari wa sahih ibn hibban wal mustadrak wa sunan at-tirmidhi wa sunan al-bayhaqi al-kubra wa at-tawhid lillahi azza wa jalla wal amal al-mutlaqa ababin addu'a bi asma'illahi al-husna shafi na 54 a cikin littafin kitabud du'a na Imam at-Tabarani to hadisin da ya lissafa sunayen Allah 99 bai inganta ba ko da shi mai taqiqin ya ce isnaduhu sahih ya jingina abin zuwa ga Bukhari. Bukhari bai kawo sunayen ba, kawai abin da ya kawo inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Wannan shine abin da Imam Bukhari ya ruwaito, amma zano sunayen daga 1 zuwa 99 wannan bai inganta ba a cikin Sahih Bukhari ko Sahih Muslim. A riwayar Tirmidhi ne aka kawo shi, kaga kawo shi da 99 din gaba ɗaya, kuma a jingina wa Bukhari cewa ya ruwaito shi, wannan kuskure ne a ilimanci. Da haka shi mai taqiqin yayi kuskure, in har ya rubuta abin da ka rubuta a nan to kuskure ya sai a gyara masa. Su ba su kawo shi da wannan sunayen ba. Wannan sunayen Abdurrahman ibn Ziyad al-Afriqi, Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Afriqi ibn Abi Ziyad al-Afriqi, shi ya kadaita da kawo waɗannan sunayen. Shi kuma mutum ne wanda yake mai rauni a gurin malaman hadisi, ba a karbar abin da ya kadaita da shi. Saboda haka malamai suka aje wannan hadisin, suka ci gaba da binciko sunayen Allah da suka tabbata a cikin Al-Qur'ani da kuma hadisai sahihai, hadisai sahihai na manzo sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ya bar wannan kofa kuwa yi ijtihadi wajen ya gano sunayen man ahsaha, domin ya shiga cikin man ahsaha. Malamai suka yi ta ijtihadi, kowa yana ta nashi kokari. Saboda haka dan ka ga ni a cikin wannan ba shi yake nuna ya inganta ba. Waɗannan su ne tambayoyin da suke hannu. Da fatan abinda muka yi daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.